Saka,
mai wuya.
Wannan mutum fa ba wai karo na farko ne da ya fara shiga zabe a Najeriya ba. A baya ya taba neman sarata kuma ya samu. Hukumar zabe ta cancanta shi a wannan gaba. Takardun da ya amfani da shi a wannan lokacin da sune da ya ƙara amfani da shi a wannan gaba. Yana zaune ba wani wanda ya tada kura kan cewa ya shiga zabe da takardun goji, yayi gwamna da takardun goji, sarata da takardun goji. Sai a wannan gabar da aka zo maganar shugaban kasa.
Maganar da yake faɗi na cewa tuntuni yayi sanata. Shin ya san cewa misali makarantun da ya cika na secondary lokacin da yake neman sanata da gwamna, wannan karin a form ɗinsa ya bai cika su ba. Primary sa da secondary sa haka ya bar shi. Menene dalilin da yasa aka bar wajen ba a cika sunan primary da secondary da aka yi ba?
Ah, ba magana a barka ba cikin gashin ta. Ai ba wani karatu ba a bari a cikin gashi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Jihohi uku a Najeriya sun shigo makon nan da sababbin gwamnoni, biyu daga cikin su jam'iyyar da ke mulkin kasar a yanzu wato APC ce ta cinye jihohi biyu, yayin da jiha ɗaya kuma jam'iyyar PDP da ke adawa da APC ce ta ɗauke ta. Jihohin da APC ta laƙume sun haɗa da jihar Imo inda ɗan takararta wato Hope Ozodinma ya lashe zaben inda ya nasara akan dan takarar PDP wato Samuel Anyawu da kuma dan takarar jam'iyyar Labour Party wato Ethan Eneji a Chunu. A jihar Kogima dan jam'iyyar APC ne Ahmed Usman Ododo ya nasara akan yan jam'iyyar SDP Murtala Ajaka da kuma na jam'iyyar PDP Dino Melai. To amma PDP ce ta kwashe garabasa a jihar Bayelsa inda dan takaranta kuma gona mai ci a yanzu wato Duwe Dire ya yi nasara akan yan takara da dama da suka hada da dan takara mafi kusa gare shi wato Pierre Sylvia na jam'iyyar APC. To a cikin shari'o'i da yawa da suka sa dole aka sake waɗannan zaɓe ko kuma aka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a wannan jihohi ɗin akwai maganar takardu da suka taka muhimmiyar rawa. Ina muku magana takardu irin su takardar shaidar haihuwa, takardar zuwa makaranta, takardar tarihin aikin mutum da sauransu wanda suka taka muhimmiyar rawa kuma suka yi tasiri a shari'o'in da suka gabata a gaban kwamitoci ko kuma kotunan shari'o'in zabe. A cikin shirinmu ne za mu duba muhimmancin irin waɗannan takardu a wurin 'yan takarar da ke tsayawa zabe, kuma za mu yi amfani da abin da ya sami shugaban Najeriya na yanzu Bola Tinubu a lokacin da ake shari'a sabuwar da kuma yi nasara a kanta a kotun kolin Najeriya, inda su wazirin Adama Atiku Abubakar na PDP da Peter Obi na Labour Party suka kalubanci zaben da aka yi masa. To amma kafin mu shiga muhawara din, bari mu ji ra'ayoyin mutane game da wannan sakamakon.
Sunana sunana Al-Mustafa Jusufu ya san matasan Arewa, kuma to aikin gama da yanzu ba wai sai ya riga ya gama, ko mu so ko mu ki ko yayi ko bai yi ba dole ne mu dauki kaddara mu rungume ta hannu biyu, kuma musani mu kara sani duk duniyar nan ba mu da wani shugaban da aka sa a duniya da aka sani sai mu yi wa Bola Ahmed Tinubu. Dan haka mu cire maganar bangaranci ko kabilanci ko maganar jam'iyyanci mu mara masa baya. Fatan mu dai Allah subhanahu wataala zai cire mana kitse a wuta.
Sunana ne wannan shari'a Bokar Sokoto State. A wannan shari'a da kotun koli ta gabatar da mu da intakar karin mu guda uku, so wannan ba babu abin da za mu ce gare shi illa kira ga 'yan Najeriya cewa wannan shi ya nuna kowa ya ta kanshi, domin idan har ya zamanto yau siyasa ta kai mu hagen da ɗan ƙasa bai da tabbaci na samun hukunci na gamsuwa wanda zai samu nutsuwa gare shi a shari'ance a ƙasar nan, to wannan al'amari sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin ya zama abin ban tsoro kuma wani hauji ya zama abin ban takaici da ƙasar nan.
Haka ne, to yanzu bari in sake haɗa ku da Nasiru Adamu Leka wakilin mu na Abuja a cigaba da tattaunawarsa da lauyoyi guda biyu masu wakiltar wato ɓangarorin nan guda biyu. Ina muku magana Abubakar Kurawa da ke ɓangaren Tinubu da kuma Barista Awwal Abdulkadir Albarudi mai wakiltar ɓangaren Atiku. Malamai, bismillah.
Inda kotu da jami'a ta bayar cewa wannan takarda da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar a gabanta, aka kaddamar a kotun can, ba ita ta bada shi ba.
A wannan shekarar da take karawa
bata san
kuma in takardar da ta bayar da na faɗa wannan shekarar
bata san kuma inda ya bada shi ba.
Shi da ya zo wannan kai ne kake karawa wannan bayanin ka ne,
shi mutumin da ya zo ya bada wannan
bayanin ka ne,
ai ba haka ko ya taso rana ɗaya daga bacci yazo ya bada wannan shaida ba dole wannan ita ma wannan jami'a san cewa ana magana ne akan shugaban kasa da zai mulki mutum miliyan 200 don haka ba mutum zai dauko file kawai ko ya dauko takarda ɗaya yazo bayar ba sai an yi ganawa an yi meeting kan meeting kafin yazo ya kaddamar don haka yanzu abinda ake so a lullube mana cewa ya kuma neman takarda ko wani abu an bashi wannan bayane ne na masharhanta so kaga wannan akwai wani lauje cikin nadi kuma akwai mutanen da ake so a shigar da kansu cikin buhu kada su dawo dinne da ke faruwa
bari sa kurawa ku yi abinda kike fada dazu kan abinda shi albarudi ke fada yana nuna wannan yana ganin wannan wani tabo ne wanda duk da ya yanke wannan hukunci amma za a ci gaba da ganin sa jikin shugaba Tinubu shin kana da ja ko kuma shikenan tun da yana shugaban kasa bar kawai ba kaza cikin gashin ta ai shiru
a ba maganar abarka ba cikin gashin ta ai ba wani karar da za a bari a cikin gashi ba wani karar da za a bari a cikin gashi ni a iya fahimta ta da kuma abin da na yadda da shi shine iya kokarin da kotu za ta yi na tantance bayanai na gaskiya ta yi sannan kuma abin da nake so duka mu ƙara la'akari da shi anan shine kaga fa wannan mutum fa ba wai karo na farko ne da ya fara shiga zabe a Najeriya ba a baya ya taba neman sanata kuma ya samu hukumar zabe ta tantance shi a wannan gabar takardun da ya amfani da su a wannan lokacin da su ne da ya ƙara amfani da su a wannan gabar yayi mu gwamna a karo na farko kuma ya ƙara neman a karo na biyu duka ya samu hukumar zabe ta tantance shi jami'an tsaro sun tantance shi kuma babu wani wanda ya ganshi da wannan aibin a wannan lokacin ko da wasu lauyoyi a Lagos din gidan su Gani Fahmi da suka raising issues din a wannan lokacin they are not able to make it substantial ba samu damar substantiating maganar ba ta zama gaskiya bayan ya bar kujeran nan kamar yadda nake ta fada tutoran ansabin zuwa yau labar shekaru ne masu yawa muna maganar shekara 16 yana zaune ba wani wanda ya tada kura akan cewa ya shiga zabe da takardun bogi yayi gwamna da takardun bogi ya sarrafa da takardun bogi sai a wannan gabar da aka zo magana shugaban kasa wasu suka fara sai ƙara dauko maganar kuma suke so su tada hayaniya su tada kura a kasa ni abin da nake so mun gaya wa duka 'yan Najeriya shawara ce mai kyau mu ne za mu tsare wa kanmu mutunci ta hanyar tsare wa shugabanninmu mutunci yau idan mun fito muna cewa wani bai yi karatu ba ko wani bai yi kaza ba wani bai yi kaza ba saboda kawai biyan buƙatar mu na siyasa to mu sani buƙatar mu ta siyasa ta iya biya amma kuma a wani bangaren mun cusa kasar a cikin wani yanayi na tozarci da wulakanci yayin da duniya wanda kuma haƙƙi ne akan mu ne yan kasa mu kiyaye wannan a wannan
gefe awwala mun kada da albaru di kaji shin bukatun ku na siyasa kuke biya bisa bayanan turawa ko kuma ku wani abu da
Alhaji Nasir Adam Barisa yayi magana mai soso zuciya ba shakka ya kamata dole mu ci gaba da kare mutuncin kasar mu da kundin tsarin mulki da tuta da court of arm da shugaban kasa da komai da komai amma fa ya sani abinda yake tunani kwata kwata ba haka bane maganar da yake fadi na cewa tuntuni yayi sanata shin ya san cewa misali makarantun da ya cika na secondary lokacin da yake neman sanata da gwamna wannan karin a form din sa bai cika su ba primary sa da secondary sa haka ya bar shi menene dalilin da yasa aka bar wajen ba a cika sunan primary da secondary da aka yi ba aka saka kawai na jami'ar Chicago don haka ni a matsayina na dan kasa duk da kayan mun wa'azi ka ja kunne na dole kuma in gwada in gaya wa duniya shakku da nake da shi wanda bai cin karo da kasancewa na dan Najeriya mai kishin kasa hasali kishin kasa shine ya saka ni nake so a tabbatar da cewa akwai research centers ko wato pressure groups da suke da hurumin su tabbatar da wane shine ya kamata shugabance mu yanzu to sun yi amfani da research centers cibiyoyi na bincike da za su tabbatar da tarihi da komai ba wasu abubuwa kawai za a duba na sama ko dan mutum yana da kudin da zai bayar ko dan zai iya daukan nauyin kaza da kaza da kaza da kaza ba wannan shine abin da nake so ka fahimta kuma mutane da dama daga cikin 'yan Najeriya duk sun san wannan shubuha ta maganar primary sa da secondary sa da maganar classmate din sa wato abokan karatun sa na primary da secondary wanda a cikin wannan yanayin ana da daman a fito da abun fili misali yanzu abin da nake so na baka shine ta yaya za a yi mu 'yan Najeriya mu je muna neman bayani akan ka sai kuma ka fito kana cewa jami'a cewa in aka fito da cikakken bayani a kaina za a haifar min da babban damage to kana ganin man Nasiru dan ina kishin kasa shikenan sai in je an kwanta kawai bazan sa shakku ba shine abin da nake so shi ya gane amma nasihan da ka faɗi gaskiya ne
amma nasiha yi ne ko ya faɗi ra'ayinsa ne kawai a barista kurawa nasiha kike wa shi
ni ba nasiha ne ina jan hankali na da jan hankali ne ai nasiha an ka tafi nasiha gashi ga wani fage na addini ni ba nasiha ne ba ka gane na jawo hankalinka just like a reminder wani abu ne da ka sani na tuna maka ta fahimce ni abu ne wanda ba wai bakon ka bane abinda na faɗa babu wani abu guda ɗaya a ciki wanda baka sani ba
shi ma nasiha kake ne wanda ka san take tuna ta ma
yawa to wataƙila ka dan yi bacci akan su sai na dan maka hobbasa nace mu tuna so fine duk abin nan da ka faɗa duk wani abu da sani na duniya ba wai maganar zaɓe ko siyasa ba kafin ka samu abin da aka yi eliminating doubt a cikin sa ai ba su da yawa kai eliminating doubt ka ce wannan abin is perfect ma'ana ka cire shakku ko kokonto akan wannan al'amari duka wannan abin 100% yake ya gama cika wannan abin cikakke ne ina ga wannan abubuwan in ma akwai su dai a doron duniyar nan to ba su da yawa
Fage Sheku, idan mun dawo shi mai bambancin yadda APC da PDP suka tsaye da 'yan takararrunsu na shugaban ƙasa wanda kuma ya yi tasiri a lokacin da ake wannan shari'a a kotun koli ɗin. Ko mai bambanta salon kamfen na Atiku Abubakar da kuma shi Bola Tinubu lokacin da suke yansa. Bada bayan haka mai makomar siyasar Uzaina na Adamawa Atiku Abubakar bayan wannan hukuncin kotun koli da aka yanke wanda ya baiwa Tinubu nasara. Wannan na cikin abubuwan da zamu duba a shirin mai zuwa yanzu dai muna son mu yi godiya ga su baƙin namu wato barista Abubakar Kurawa da ko barista Awal Abdulkadir Albaruji da ko musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Likaya da ya haɗa mana muhawara tsakanin su sai mun damu ku ji rana wacce Allah ya kai mu huta lafiya Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington